أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma. Shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Kuma na iya aiko da sakonnin tambayoyin ne dai kamar yadda aka saba ta kan lambobin wayarmu na 0805544413 da kuma 0707640455. Sai kuma 0707-7-6-4-4-2. Haka zalika za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci dai, a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma ko da yaushe shine yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akramakallah barka da zuwa.
Yawwa salama.
To zuka tsaye zan hada mu da malam domin mu ji shimfidar da ya tanadar mana a wannan mako. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, mun shiga wasu kwanaki masu albarka daga cikin kwanakin shekara. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar, kamar yadda ya faɗa cewa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka yana halittar abinda ya ga dama kuma ya zaɓi abinda ya so, kin halittar sai ya fifita shi. Kamar yadda a cikin halittar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na ɗan adam, Allah ya fifita annabawa, a cikin annabawa Allah ya fifita ulul azmi minar rusul, a cikin ulul azmi minar rusul Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita guda biyu ya ba su matsayin khulla, ake cewa da su khalilur rahman, kamar annabi Ibrahim alayhi salam da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan a cikin su biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ya ba shi fifiko akan dukkanin sauran halittu gaba daya. Haka nan a cikin mala'iku, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita mala'ikun nan guda uku, mala'ika Jibril da Israfil da Mika'il, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tawassuli da su da rububiyar Ubangiji gare su a cikin iftitahiyya wato fil. Sannan a cikin su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita, ya kirawo shi da muta'in samma amin, cewa wanda ake masa da'a ne a can sama, sannan amintacce ne bisa wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi ya kaiwa annabawansa. To haka nan a cikin halittun sammai duka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya fifita sama bakwai, ta zama ita ce sama ta ƙarshe, kuma ita ke da matsayi sama da sauran sammai. Haka nan a cikin watanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na shekara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita watan Ramadan, ya saukar da Alkur'ani a cikinsa zuwa ga Baitul Izza. Daga nan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya Lailatul Qadri a cikinsa, ya fifita ta akan sauran darari na kwanakin shekara gaba daya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sannan a cikin yini na sati Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita yinin Juma'a, zama na yinin Juma'a a cikin yini na sati, ya zama na shi ne yinin da ya fi kowanne daraja. A cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, a cikinsa ya saukar da shi daga aljanna zuwa ƙasa, a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alkiyama a yinin ranar Juma'a. Sannan a cikin awanni na wannan yinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita awannin da suke bayan sallar la'asar na wannan yinin. Sannan kuma cikin yininnuka na rayuwa gaba na shekara gaba daya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya fifita yininnukan da suke cikin waɗannan kwanaki 10 na farko na watan Zulhijja. Allah Subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su a cikin Alƙur'anin sa mai girma, cewal fajri wa layalin ashir. Malamai da yawa daga cikin magabata sun fassara layalin ashir da cewa su ne al-ayyamul ashir al-awail min Zulhijja, wato kwanaki 10 na farko na wannan wata na Zulhijja. Ubangiji Subhanahu wata'ala yana rantsuwa da abu ne domin ya nuna muhimmancinsa da matsayinsa da girmansa da falalarsa. Duk sanda Allah Subhanahu wata'ala ya rantsuwa da wani abu daga cikin halittunsa, yana yi ne don ya jawo hankalin masu karatu ko masu sauraro zuwa ga muhimmancin wannan abu. Don haka rantsuwar da ya yi da wannan layalil ashir, waɗannan kwanaki 10 na farko na wannan wata na Zulhijja, ya yi ne don ya nuna mana girman sha'aninsu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa, babu wasu yini wasu yininnuka daga cikin kwanakin shekara da aikin kwarai yake mafi soyuwa zuwa ga Allah kamar waɗannan kwanaki guda 10. Yana nufin 10 farko ta wannan wata na Zulhijja. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi, walal jihadu fi sabilillah, har ma jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah, wato ba zai fi waɗannan ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki 10 na farko na wannan watan na Zulhijja ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah, har shi kansa jihadi fi sabilillah ba zai dara ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki 10 na farko na wannan wata ba. Sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗa musu cewa sai dai game da mutumin da zai fita da rayuwarsa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba, wato ya fita da dukiyarsa gaba daya domin ɗaukar kalmar Allah, ya karar da dukiyarsa wajen ɗaukar kalmar Allah, sannan ya rasa ransa wajen ɗaukar kalmar Allah. Shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya to gaciya wanda za a kwatanta shi da wanda ya yi ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki 10 na farko. A cikin wannan a ƙarshe wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna fifikon wanda ya yi wannan ba, yana yiwuwa su zama daidai wa daidai, amma dai babu wani wanda zai yi wani aiki a cikin waɗannan kwanaki da zai dara zai wanda zai aiki a wasu kwanakin na alkhairi ya dara wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanakin guda 10 na farko. Malamai sun tattauna game da al-ashrul awakhir min Ramadan, kwanaki 10 na ƙarshe na watan Ramadan wanda suke da girman sha'ani da girman muhimmanci a cikin dalarai da ake da su. To da su da waɗannan kwanakin na 10 farko na Zulhijja, wanne ne ya fi falala? Malamai sun tattauna akan wannan, amma magana wacce take mafi inganci ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kai gare ta, shine idan ana maganar darare, in ana maganar darare ne, to waɗancan darare na cikin Ramadan sun fi daraja, sun fi falala sama da kowane dare a cikin shekara, saboda a cikin su ne ake da daren Lailatul Qadr, wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce khairu min alfi shahr, yafi dare duhu wanda babu Lailatul Qadr a cikin sa, wato yafi shekara 83 da duriya. To kaga wannan shi yake nuna in ana maganar dare, to waɗancan darare na 10 ƙarshe na watan Ramadan sun fi falala, amma in ana maganar yini ay al-yawm al-ayyam, wanda shi ne yini daga hudu al-fijr zuwa faduwar rana, ko daga huduwar rana zuwa faduwar ta, shi ake kira yini. To in ana maganar yini, to waɗannan su kuma su suka fi falala, saboda haka kowanne a cikin jinsin sa yana yafi falala. In ana maganar jinsin dare, to waɗancan 10 ƙarshe na Ramadan a cikin jinsin dare su suka fi falala. In ana maganar jinsin yini, to waɗannan kwanakin 10 yinin da yake cikin su yafi falala akan kowane yini a cikin kwanakin duniya gaba daya. To kaga wannan magana ita ce za ta hada maganganun guda biyu, kowanne ta bangaren sa ta cikin jinsin sa ya fi falala akan wanda ba shi ba. To za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da yin aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki guda goma na wannan wata na Zulhijja. Yace al'amalu salihu fihinna, aiki na kwarai, aiki na kwarai ya kunshi dukkan wata ibada, dukkan wani abin da bawa zai kusanci Allah da shi, wanda ya hada sharuɗa guda biyu. Sharadi na farko ya tattare ikhlasi, wato a zuciyar wanda ya yi shi, ya zama ya yi shi dan Allah. Sannan sharadi na biyu ya kasance ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa. Saboda dukkan wani aiki da bawa zai kusanci Allah da shi a cikin waɗannan kwanaki, to ya shiga karkashin wannan gaba, ya shiga karkashin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, al'amalu salihu fihinna. Don haka kaga sallah ta shiga sallar tatawu'i, tun yayi sallolin nafila sun shiga, haka nan azumi na nafila ya shiga, sadaka ta shiga, sada zumunci, karatun alqur'ani, ambatan Allah, taimakawa mai bukatar taimako, dukkan wani abin da sunan shi aikin alkhairi ko aiki na kwarai, to ya shiga karkashin wannan gabar. Da yawa mutane sukan yi tambaya ne akan azumi, wanda abinda muke yi wa mutane tambihi akan sa shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai keɓance azumi da ambato ba, bai ce azumi a cikin su shi yafi a sauran kwanaki ba, sai yace al'amalu salih, saboda duk wani aiki ya shiga, aikin alkhairi ya shiga. Ashe kaga ba wai ana magana ne akan azumi shi kadai ba, ballantana ayi tambaya akan azumi shi kadai. Azumi wani bangare ne na aikin alkhairi, bayan sa ko kafin sa akwai sallah, wacce in ana maganar fifikon ayyuka na tadawwu'i sallah tana gaba. Sannan azumi kamar yanda farillar sallah take gaba da farillar azumi, to haka nan nafilu na sallah suna gaba da nafilu na azumi. To sadaka tana ciki, ita ce nafila, zakka ita ce ta farilla, sadaka kuma wacce mutum zai yi da dukiyarsa danganin damansa don neman ƙarin kusanci zuwa ga Allah ta shiga ciki. Karatun alqur'ani shine afdalu zikir, babu zikirin da ya kai karanta alqur'ani ya shiga ciki. Don haka anan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule maganar, saboda kowa ya samu abin da yafi masa sauki zai iya yi yayi a cikin waɗannan kwanaki. Idan aka takaita maganar falala akan azumi kawai, wani yana da larurar da baya iya azumin nafila saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko saboda irin nau'in aikin da yake yi ko saboda yawan tafiye-tafiye, to yayin da muka kasance maganar azumin nafila kawai muke yi, to kamar su masu irin waɗannan uzurruka mun aje su gefe, tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo da su gaba ɗaya a cikin fadarsa al'amalu salihu fihinna. Don haka akwai hadisai guda biyu da suka zo da maganar azumi, ɗaya hadisin ya kore, ɗaya hadisin kuma ya zo da tabbatarwa. Hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda yana cikin Sahih Muslim, da take cewa ban taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya azumci goman farko na wannan wata ba, wato ba taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi azumi a cikin su ba. Akwai hadisin wanda yana cikin Sahih Muslim, hadisi ne ingantacce da malaman hadisi suka ittifaki akan inganta shi. Akwai hadisin Ummu Salama, wacce ita kuma take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwa guda hudu da baya barin su, daga ciki ta ambaci azumtar kwanaki goma na farko na wannan watan Zulhijja. Alal hakika hadisin farko sahihi ne, babu tantama akan ingancinsa, wanda ya kunshi korewar da Nana Aisha ta yi. Hadisi na biyu kuma hadisi ne da magana malamai suka yi magana akan ingancinsa ko rashin ingancinsa, wanda magana mafi inganci a cikin maganganun malamai shine hadisin Ummu Salama bai tabbata ba. Hadisin ta bai tabbata ba, hadisin ta yana cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Nasa'i. Don haka akwai rauni a cikin ruwayar hadisin Ummu Salama. Don haka korewar da Nana Aisha ta yi tafi inganci, duk da cewa ita ta kore aikin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, ba ta kore halarcin yin azumin ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarce mu da aikata wasu ayyukan nafilfilu, amma ba a rawaito mana a aikace ba cewa shi ya aikata, don ba sharadi ba ne dukkan wani abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi a samu shi ya aikata shi. Wato ba sharadi ba ne dukkan wata nafila da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da a yi ta a samu a aikinsa shi ya yi. ba wannan ba sharadi bane. Misali Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi falalar siyamu Daud cewa mafi darajar azumi bayan azumin Ramadan shine siyamu Daud. Siyamu Daud shine yau kai azumi, gobe ka sha, jibi kai, sannan kuma gata ka sha. Wannan shine siyamu Daud. Kai kwana ɗaya ka tsallake ɗaya, kai kwana ɗaya ka tsallake ɗaya. Annabi ya ce afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu Daud. To amma babu wata riwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace shi yana siyamu Daud. Bal ma abinda aka samu akasin haka na cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi azumi na nafila har muga kamar ma baya sha. Wani lokaci kuma yakan bar azumi na nafila har muga kamar ma baya yi. Kaga inda yana siyamu Daud ba za a faɗi haka ba. To wannan ba shi yake nuna rashin falalar siyamu Daud ba, matukar gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta cewa shine afdalus siyam. Saboda haka ba sharadi bane dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, kamar yadda na Aisha ta faɗa, ba shi yake nuna ba a yin azumi ba. To amma kuma wannan ba shine yake nuna ba a yin komai ba sai azumi. Saboda haka abinda mutane suke tunani har ko da yaushe azumi azumi ba shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware da ambato ba, cewa al'amalus salih, wannan shine hadisi yana cikin sahih Bukhari, al'amalus salih ya kunshi azumi. Saboda haka dan mutun yayi nafilar azumi ba a cewa yayi laifi, ko dan Aisha ta ce manzo Allah bai yi ba, saboda yana cikin al'amalus salih. Amma ko ba daidai bane a takaita mutane akan azumi kadai ta yadda mai sauraro zai fahimci kamar babu wani aiki ba da ake banda azumi. Saboda haka ana yin azumin ga wanda zai iya, wanda ba zai iya ba akwai nafilfilu, ba zai iya yin sa ba zai iya ba akwai ambaton Allah, akwai zikiri wanda shine ibada mafi sauki kuma mafi lada, mafi sauki akan harshe kuma sannan lada mai yawa shine ambaton Allah. Ambaton Allah nan akwai karatun Alkur'ani wanda shine mafi ficin ambaton Allah, sannan akwai irin su takbir da tahmid da tahlil da tasbih, duk ambaton Allah ne. Allahu akbar, subhanallahi, walhamdulillah, wala ilaha illallah, duk ambaton Allah ne. Akwai salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ba aikin ibada ne, aiki ne na kwarai. Saboda haka kaga ashe kofa a bude take ga duk kowa ya iya samun kasansa da rabansa a cikin waɗannan kwanaki guda goma. To haka yi maganar azumi, to babu shakka kowa ya san cewa ba a azumtar ranar sallah wanda tana ɗaya daga cikin lissafin kwanaki goma ɗin. Saboda haka kaga in azumi ba mutum zai yi, to sai dai ya takaita akan guda tara, amma ba guda goma gaba ɗaya ba. Duk da cewa hadisin Ummu Salama da aka ce Annabi ya yi ta ce al'ashir, ta faɗi goma, amma dole ne malamai suka yi togaciya waɗanda ma suka inganta hadisin cewa goma ɗin anan za a ɗauke ta a tara, saboda rana ta goma ita ce ranar sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haramta, ya hana yin azumi a ranar sallah. Saboda haka akwai waɗannan falala, ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa ku yawaita fa aktsiru fihunna bitasbih wattahmidi wattahlil, a cikin waɗannan kwanakin ku yawaita fadar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Saboda haka akwai yawan zikiri, wannan za a iya fahimtar sa daga fadar Allah subhanahu wata'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanakin, muna da al ayyamul ma'dudat, muna da al ayyamul ma'lumat. Alqur'ani ya faɗi duka wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kai kuma inda yace ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في ايام معلومات فالايام المعدودات وانت اكف هذا اشكين سورة البقرة سوني كوانكي اكو ايام التشريك باين كوانان باين بنام كوانان شاء ايد شاء بير شاء اكو باين سلا سوني الايام المعدودات. الايام المعلومات كما سوني ولأن العشر الاواخر الاوائل من ذي الحجة ولأن كوانكي قوم دمكي مغانا اكنسو سوني الايام المعلومات. to a ciki Allah subhanahu wataala ya ce dan sa ambaci Allah a cikin kwanakin nan sanannu. So kaga ashe akwai ambaton Allah, akwai ambaton Allah. Abu Huraira da Abdullahi dan Umar sun kasance idan waɗannan kwanakin suka shiga kasuwa, a cikin kasuwa su rika ambaton Allah, mutane suna ji suna tuna musu cewa a cikin wasu kwanaki ake na ambatan Allah saboda ana ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki har lokacin da za a yi sallar Idi sannan kuma a ci gaba da ambatan Allah har ƙarshen kwayayen iya wannan kwanakin ayyamul tashrik wato har zuwa ƙarshen faduwar rana ta 14 na wannan watan Zulhijja saboda ƴan uwa a dage wannan mausim ne daga cikin mawasimul khair Allah subhanahu wataala saboda tausayinsa ga bayansa da kuma san shi ga bayansa zama ɗan aljanna ya zama ne ya sanya lokuta daban-daban da za a ribaci alkhairi a cikin su daga wannan ya kare sai kaga wannan daga wannan yanzu kwanan da muka gama azumin watan Ramadan aka zo aka yi 6 Shawwal ana kuma gamawa ga aikin hajji ya zo ana gama aka zo cikin aikin hajji din kai kanka da baka samu zuwa aikin hajji din ba aka shigo da kai ta wata hanya yadda kai ma za a dama da kai cikin samun lada idan wasu sun samu samun damar zuwa aikin hajji sun yi ibadar hajji to kai da baka je ba kai ma ba a barka a baya ba ubangiji subhanahu wataala ya bude maka wasu kofofi da kai ma za ka yi tarayya da su saboda haka cikin waɗannan kwanaki da mahajjata suke ta kokarin neman lada da neman gafarar ubangiji subhanahu wataala a mashair a makka da guraren da aka ware na aikin hajji kai kuma a garinku a kasarku gwaku a gidanka ubangiji subhanahu wataala kai ma ya sa maka wasu abubuwa da zaka kai ma kai tarayya da su lokacin da suke hawan arfa kai kuma aka ce kai azumi wanda shi ma yana daga cikin ayyukan wannan waɗannan abin da shine azumi ranar arfa azumi ranar arfa annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai ne zo a cikin hadisi Abu Qatada wanda yana cikin sahih Muslim an tabbaya annabi sallallahu alaihi wa sallam game da azumin arfa yake cewa ina sa ran Allah subhanahu wataala ya kankare wa mutum zunubin sa da ya gabata na shekara da tauci da sai shekara mai zuwa saboda kaga a shefara lace babba idan mahajjaci a filin arfa ubangiji subhanahu wataala zai dubi waɗanda suke filin arfa suna ta addu'a ya ce ku je na gafarta muku to kai ma da kake nan a garinku ko a gidanku ubangiji subhanahu wataala ya sa maka wata dama da zaka iya samun wannan gafara din shine kai azumin arfa azumin arfa banda wanda yake tsayawa arfa shi yana da tashi falalar da tashi garabasa kai da baka nan kai aka ce kai azumin arfa baka yi azumin arfa ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka laifukanka na shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa to kaga kuma ana gama wannan sai kuma a shiga muharram shiga muharram shi kuma ga azumin ashura ta su'a da ashura to haka za ka gama wasimul khairi ta ta'aqab da wannan lokaci ya tafi sai kuma lokaci da wannan ba dan komai dan in wannan ya kubuce maka to kakkai nadama in Allah subhanahu wataala ya ara maka lokaci zaka je kariski na gaba saboda wannan ma yana daga cikin abinda aka shar'anta kuma koda ya kama ranar arfa za ta kama wata rana ce wanda aka ce ka a keɓance ta da azumi kamar hadisin da ya inganta ka a keɓance juma'a da azumi da kuma hadisin da ake ta jayiya a kansa ka a keɓance asabar da azumi to koda arfa za ta faɗo a ciki to za ka azumci wannan ranar saboda kana azumtar ta ne don kasancewar ta arfa ba kana azumtar ta bane don kasancewar ta juma'a ko don kasancewar ta asabar Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda yake cikin waɗannan kwanaki guda 10 ubangiji subhanahu wataala ka tabbatar mana da sunan alkhairi dukkan wasu fitintunu da damuwa da take damun al'ummar musulmi a ko'ina a duniya ya Allah subhanahu wataala ka magance mana ita ya ubangiji subhanahu wataala ka datar da mu a cikin waɗannan kwanaki ka datar da ƴan uwan musulmi da shugabannin musulmi a ko'ina a duniya
amin mana Allah ya saka da alkhairi tabe mu ta farko a wannan rana ta zo ne daga Zaharuddin Murtala wanda ke cewa mallam tambayar sa ita ce shin mutum hudu za su iya halayya da sa guda daya
maganar tarayya a cikin abin layya magana ce da malamai suka yi sabani akan ta da dama daga cikin malamai suna ganin cewa mutane suna iya tarayya akan sa ko saniya wato za iya samu mutum biyu uku har zuwa bakwai su yi tarayya akan sa ko saniya saboda hadisin Jabir ibn Abdullah yake cewa a hajjin da suka tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka yi tamattu'i sun rika yin tarayya su yanka sa mutum bakwai ko su yanka raƙumi su bakwai wannan ta sa wasu malamai sai suka yi kiyasin layya cewa ita ma ana iya tarayya akan sa mutum bakwai wato mutum daga biyu har zuwa bakwai ko kuma akan raƙumi mutum daga biyu har zuwa bakwai suna iya yin tarayya a cikin wannan tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin babu tarayya akan wannan sai idan mutane in gida ɗaya ne, in gida ɗaya suna iya yin tarayya a kai, amma ba in gida ɗaya bane ba su yi tarayya a kai ba. To abinda dai yafi lada shine mutum ya kasance ya yanka nashi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi kadai da dabbarsa, ya shigo da iyalansa a karkashin ladan da za a samu, amma dabbar tashi ce layyarsa ce, amma ya ce Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. To ana iya samun wannan, amma in an yi tarayya din duba da wasu maganganun malamai ba za a ce naman su ko layyarsu ba ta yi ba, amma dai da kowa zai yi da nashi to zai fi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko da kuwa rago ne, domin maganar layya da rago ya fi tabbata sama da ya fi inganci, ya fi lada sama da yin layya da mutane su yi tarayya a kan rakun guda ɗaya ko a kan saniya guda ɗaya.
Ta sai yin sayaman unguwa uku shi ma yake tambayar cewa malam mutum biyu za su iya da kuɗi su sayi rago su ma su yi layya?
A'a, rago ba a tarayya, ba wani malamin da ya halatta a yi tarayya na mutane daban-daban, amma mai gida magidanci wanda yana da iyali, yana da mata ko yana da mata, yana da ƴaƴa, to yana iya yanka rago. Wajen yankan ya ambaci cewa wannan rago nashi ne da iyalansa, amma dai yankan nashi ne, in ya so zai iya shigar da su cikin lada. Wannan ya halatta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ragonsa, amma ba wai su yi tarayya a ce makoci da makoci su haɗu shikenan aka yanka kowa a yanka namansa a bashi, wannan ba shi ake nufi ba, so babu wannan.
Sai Muhammad Awwal Abu Jawad ya ce shi kuma adadin mutane nawa ne za su iya layya da saniya guda ɗaya?
Shi ne abinda muka ambata ga waɗanda suka yadda a yi haka ɗin, don ni na fi gamsuwa da cewa kowa ya sayi dabbarsa, kowa ya sayi dabbarsa ya fi dacewa, saboda babu nassi sahihi. Akwai hadisi da ya zo na Jabir ta hanyar Hussein ibn Waqid da ya ambaci layya, amma wannan hadisi ne shas, saboda duk hadisan da suka aka rawaito ta hanyar Jabir yana maganar hadaya ne, ba yana maganar layya ba. Hadaya kuma ga wanda ya yi tamattu'i ko ga wanda ya yi kirani wajibi ce, saboda haka akwai bambanci tsakanin layya wacce ita ba wajibi ba ce bisa kauli sahihi ga mai abin nan, saboda haka kiyasin abinda sababinsa da hukuncinsa ya bambanta da kiyasin abinda da wani wanda suka bambanta a sababi da hukumi, kiyasi ne ma alfarin. Sannan kuma layya ibada ce kamar yadda hadaya take ibada, saboda haka sai a takaita akan abinda nassi ya zo da shi ba tare da an faɗaɗa an shigar da kiyasi ba. Don haka shi ni na fi gamsuwa da cewa kowane mutum ya sayi dabbarsa ya fi akan su yi tarayya su sayi dabba ɗaya.
To sai Najib Abu Alamin Kurna yake cewa mana idan mutum an yi masa haihuwa kafin ranar sallah, wato ranar sallah laye kenan da sati ɗaya, zai iya yanka rago da niyya biyu, ma'ana da niyyar layya da kuma niyyar yankan abin suna?
Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala shi ya yi ishara zuwa ga cewa zai iya yi, ya haɗa niyyar yankansa na layya da kuma yankansa na aqiqa, amma alal haqiqa wannan magana tana da rauni, magana ce mai rauni, kamar abinda muka faɗa ne ɗazu cewa al-hukm was-sabab yakhtalif, hukuncin layya daban hukuncin aqiqa daban, hukuncin haƙiƙa ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya haƙiƙa, kullu mauludin murtahinun bi haqiqatihi tu'aqqu anhu yawma sabihi, haka annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani wanda aka haifa to dabbarsa ta yanka ita ce jinginarsa, sai ranar da aka yanka masa ita ranar bakwai, kamar yana nan jingina ne har sai an yi masa yankansa a ranar bakwai. Saboda yankan haƙiƙa sunna ce mu'akkada, wanda idan mutum bai samu dama, in ya samu dama ana son namiji a yanka masa rago biyu, mace a yanka masa rago ɗaya ranar ta bakwai, amma layya hukuncinta shine sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya, amma ba ce sunna muakkada ba, sunna ce ga wanda yayi yana da lada, ba kuma ta zama wani ya zama jingina saboda ita ba. So abubuwa ne guda biyu, kowanne zaman kansa yake, saboda ka hada su a cikin niyya ɗaya akwai abin dubawa, saboda haka koda cikin malamai an samu Ibn Qayyim ya faɗa haka, amma gaskiya magana ce mai rauni, saboda haka in kana da damar, in kana da dabba da ba za ka iya yin layya, in kana da wato an yi maka haihuwa ba za ka iya yin layya, ba za ka iya yin hade abinan akika ba to sai ka gabatar da akikar kudin da kake da shi kawai na dabba ɗaya ne ga kuma haihuwa an yi maka to sai ka gabatar da akikar akan layyar
to sai mai tambaya na gaba yake cewa idan mahaifan mutum suka rasu zai iya ci gaba da yi musu layya dan Allah ya ba su lada daga Anas Sharbutri min kebe
to wasu mutane suna yin haka amma babu wani abin da yake tabbatar da wannan a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin layya duk shekara kuma akwai wasu magabatansa da suka rasu a cikin matansa akwai Khadija ta rasu ta bashi ba ta taba jin cewa yayi wa Khadija layya ba a madadinta sai rago ya ce wannan ragon layya Khadija ne ba ta taba ganin haka ba hakanan matarsa Zainab bintu Khuzaima ta rasu yana rayi amma ba ta wajin yayi layya ya soyi rago ya ce wannan ragon layyar marigayya Zainab bintu Khuzaima mata ta bace hakanan ƴaƴansa mata da maza duka sun rasu a rayuwarsa in banda Fatima ita kadai ce ta wanzu zuwa bayan wata shida bayan rasuwarsa amma ba ta wajin yayi layya a madadin ɗaya daga cikin waɗannan ba wato ya sayi ragon layya ko ragunan layya ya ce gashi na ƴaƴansa ne da suka abin nan baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya yi shahada a yakin Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi masa layya a madadinsa ba akwai ɗan uwansa ko zindinsa Ja'far ibn Abi Talib shi ma ya mutu a rayuwarsa da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƴan uwansa danginsa da suka rasu a taɓa jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi dabba saboda su ba wannan shi yake nuna maka cewa ba mashru' bane ba wani abu bane da aka shar'anta cewa ana yi ma wani wanda ya riga ya abin nan amma ka shigar da shi cikin abin layyar ka kai ragon da ka saya dan kai layya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga yace Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad masu rai da matattu duk sun shiga da waɗanda suka gabace shi da waɗanda za su zo nan gaba duk sun shiga cikin fadarsa wa al'ummati Muhammad amma wannan adabban layyarsa ce ba wai layya ce ya saya ya ce gashi wannan tawana ba ko wannan tawani saboda haka mutum ya sayi dabba ya daure ya ce gashi ta layyar mahaifina ne da ya rasu wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci baya da koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya sayi dabba ya daure ya ce wannan ta layyar mahaifiyata ce da ta rasu a nan sai idan dogaciya ɗaya ce sai idan shi mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya yi masa wasiya cewa a yi min layya in na rasu a shekara a yi min layya ko ya yi wasiya da sulusi daga cikin dukiyarsa da za a riƙa yi masa layya to wannan wasiya ce za a zartar shi ma a cikin abin da ya yi wasiyar da shi wannan za a yi masa saboda wasiyarsa ce amma in ba wannan ba to babu maganar cewa a yi ma amma mutum zai iya a nashi dabbar da ya ware yana iya shigo da su ta fuskar lada su shiga kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ce wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kunshi masu rai da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya
to sai Ali Ubalele yake cewa malami ne hukuncin wanda sai bayan sallah da kwana uku sannan ya yanka abin layyarsa
babu komai yanka abin layya ana yanka abin layya tun daga lokacin da liman yayi sallame wasu malamai suna cewa sai ya yanka abin layyarsa amma ba sharadi bane saboda in ba shi da abin layyar fa shikenan sai layya ta sare daga sauran musulmi ko a ce a sai an je an nemo masa malikiya suna sharadi sai liman yayi nashi yanka amma ba sharadi bane in dai aka gama sallah ko waɗanda ba a sallar idi saboda ko garin su ba liman ba sallar idi suka za su iya kintata lokacin da ake gama sallar idi su yankan su to mutum wanda yayi yanka ba'da sala wato yayi yankan layya to daga wannan lokacin kaga ranar 10 ga wata kenan sai kuma rana kashe gari ranar 11 ga wata sai kuma ranar 12 sai kuma ranar 13 ranar 13 zuwa faduwar rana da zarar rana ta fadi lokacin yankan layya ya kare inda mutum zai yanka layyarsa ranar 14 ga watan Zulhijja wato 14 ga watan Zulhijja sai yanka layyarsa kafin faduwar rana da minti daya to yayi layya kafin faduwar rana da minti daya sai yayi layya ko da ko ya fedi koda ko ya fede abin layyarsa cikin dare yankan shi ake bukata saboda haka in har ya yanka bayan abin da kwana uku kaga ai an samu yayi yankan sa ne a cikin lokaci
to sai Suleiman Gambo Idris yake cewa ya hukuncin layyar da rago ko sa ne kare yankan
rago ko sa da kafansa ya kare baya hana ai layyar da shi Imam Malik yana cewa idan har yana jini da ya kare bai warke bai yana jini lokacin layyar to yana cikin al-mariza tubayyinu maradiha ya sa cikin mara dabba mara lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci aibi ne guda hudu to a ciki akwai al-mariza tubayyinu maradiha dabba da take mara lafiya da rashin lafiya ta fito fili Imam Malik yana ga idan har kafan da ya kare yana jini to tana cikin mara lafiyar da rashin lafiyar ta bayyana amma idan ya warke saboda karewarsa ba zai hana a yi layye da shi ko gutsurewar kunne ko jela ko wani abu duk da ana so a samu sifatu kamal shine dabbar ta zama salin alin ba ta da wani aibi in kai haka ka fi samun kamala an fi samun sifa ta kamala a cikin layyar amma da za a samu kunnenta ya tsage ko ya gutsure ko haƙoranta ya zube ko wane ne wannan duk baya hana wato layyar ta kasance dabbar ta kasance ta yi abin nan
to sai Abdullahi Mariri yake cewa mallan tambaya ta ita ce wanda ya yanka dabbar layya kuma bai ci naman layyar ba kwata-kwata ya matsayin layyarsa
ba komai ba sharadi bane dan mutum ya yanka dabbar layya dole ya ci yana iya yankawa ya bayar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa Sayyidina Ali ya yanka sauran dabbobin da suka rage bayan shi ya yanka 36 sauran ya ce Sayyidina Ali ya kara shi yanka su to ya kace duk ya rabar da nama saboda ka ba sharbi kana iya kaciyar ka aji kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kulu wa at'imu wa dakhiru amma ba wai dan baka ci ba shikenan a ce lai ka ta samu matsala inda zaka ci kaciyar ka aje wannan yafi akan ka bayar gaba daya amma da zaka bayar gaba din kuma ba laifi kai ba
to sai ne tambaya na gaba shi kuma yake cewa da alamalan menene matsayin zuwan mata waɗanda suke al'ada masallacin Idi yace idan ya halatta a ina ya kamata su zauna lokacin da aka tayar da sallah
to ya halatta saboda Annabi ya ce a fita har su hadisin Ummu Atiyya فتال الحيض وذوات الخدور والعواتق والحيض وذوات الخدور ده صوفه في ده ما سهيلة ده وإن مات سيتي فليعتزلنا والحيل وليعتزلنا المسلة أما سو ما سهيلة سكوما جيفي كسو شقو إن ده أكي سلة سوى كسو شقو سهو دنسى هالرشي الخير سوى هالرشي الدعاء المسلمي سوى راك ما ترد تكي هايلا تنا ايه فتا سلر ايلي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي افتد ايتا اما ان فتد ايتا تقوم جيفي كده تشغى سهو دن انزو الدعاء قوت ابند الله سبحانه وتعالى يكي شمف دعوان الخير او ان اللوكة چن اتما يشافيتا سوى راك ما تمي هايلا ذات ايه فتا سلر ايلي اما كده تشغى سهو نما سلاتا تقوم جيفي چن تذونا domin ta samu alkhairin da yake cikin wannan yini
to sai Abdulaziz Awal Ramadan yake cewa malam menene ingancin sauya hanyar tafiya da dawowa daga sallar Idi
sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana canza hanyar da ya tafi in yazo khalafa tariq sai dai wannan sunna ce wacce hikimar ta guda abu biyu ne abu na farko tabbatar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abu nabiyu dan ayi izharin a bayyana wannan sha'ira wato wannan ibada ta zamana ko ina a san cewa yau musulmi suna sallah haka wanda ba musulmi ba su ga dai alamar cewa musulmi suna yin wata ibada ta su shi yasa ake san canza hanya sannan kuma wasu suka ce saboda zaka ƙara haduwa da ƴan uwanka wanda baka hadu da su ba gaisa kai musu murnar barka da sallah wannan shine hikimar yin haka
to sai Jazuli Ahmad Muhammad yake cewa mutum zai iya azumtar ranakun farko na goma Zulhijja
to kamar yadda muka yi bayani a shimfiɗa takaita tambaya akan azumi ba daidai bane domin abinda take bayarwa shine kamar azumin kawai ake so a yi mutum in ya azumci 9 ko 7 ko shida ko biyar ko kasa da haka ko sama da haka na cikin waɗannan kwanaki ba laifi yayi ba saboda ya shiga cikin al'amuran salih amma kada a dauka azumin shi yafi komai lada ta yadda zaka ga wasu mutane ba sa maganar komai wanda zaka samu yana da wadatar dukiya a lokacin kuma ga mabukata nan musamman a irin yanzu da ake cikin rashi ake cikin babu wani Allah subhanahu wataala ya hore masa abinda zai ci da ƴaƴansa duk irin matsatsin da aka shiga zai ci ƴaƴansa su har jikokinsa za su ci ba zai kare ba a irin wannan lokaci al-infaq kama ciyar da dukiyar ka yafi lada a irin wannan lokacin da ake cikin matsatsi yafi kai nafila yafi kai azumi saboda wannan abu ne da zai takaita akan ka kai kadai amma wannan wani abu ne da kai ka samu sannan ka taimaka wa dan uwanka sannan dan uwanka ya taimaka maka kai ma da addu'a da yayi maka fatan alkhairi da kai da dukiyarka da zuriyarka da duk wanda yake tare da kai to shi kaga dinga magana azumi 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 kaga wanda Allah ya subhanahu wataala ya hore masa wadata amma magana azumi yake maka ba zai so ya ji kai masa maganar al-infaq fi sabilillah wanda a lokacin wannan yafi muhimmanci al'umma ta fi bukatarsa sama da a ce ka zo kai ta sallah kai ta salloli ko kai ta azumi ba a ce ba laifi bane kai amma in kana iyawa yi azumin kuma ka ciyar duk ba al'amalu salih bane kuma kanka kaiwa ba wani kaiwa ba saboda za a iya yi ba laifi bane
to sai Aliyu dan wasa gwan maja shi mai ke cewa tambayarsa ga malam ita ce mutum zai iya jin iyalinsa sallar idi a gida
sallar idi sallah ce da ake so a fita bayan gari kuma a taru shi yasa taron sallar idi ya dara taron sallar juma'a ba a so ma a yawaita masallatan idi a gari sai idan akwai bukatar haka saboda wanda ake da su filin da ake da su ba zai dauki duka garin ba ko kuma wasu sun yi nisan da zuwa nan zai musu wahala to sai a ƙara buɗe wani amma yadda za a yi sallolin idi barkatai ayi anan ayi a can ayi a can wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wallan tana kuma a ci kai a gida to kaga gaba ɗaya ma an dawo da sallar idin ma bata kai kenan bata ma kai sallar khamsu salawat ba to ko sallar khamsu da suka fita ka haɗu da ƴan uwanka to saboda ka sallar idi idan har ta wuce ka akwai masu cewa zaka rama amma a Shafi'iyya da yake su suna ganin ana iya rama nafilfilu in sun wuce mutum amma a gaskiya ba wannan ba shine magana take kusa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan sallar idi ta wuce mutum shikenan ta wuce shi babu maganar ya rama ko kuma ya ce a'a ba ma zai je sallar idi ba shi zai tara iyalansa saboda yana da garken iyalai yana da mata hudu da yaya 30 ko wani abu ya ce to ko wata kila ma jikokinsa ce do a hadu mu bi sallar idi mu a gida wanda ya saba wa hikimar da ta sa aka shar'anta ita wannan sallah din ta aga al'ummar musulmi sun yi dandazo sun hada a guri guda suna yin wani abu guda daya
to sai Munir Sani mota yake cewa mutum zai iya yi wa mahaifiyar salayya alhalin shi bai yi ba
kamar yadda muka ce ko da ma shi yayi baya daga cikin abinda aka shar'anta yi wa waɗanda suka mutu layya wato ka sayi dabba in muka ce yi musu layya ka sayi dabba ka ce wannan dabbar layyawa ne ce wannan baya daga cikin abin da aka shar'anta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasa matansa wasu daga cikin matansa sun mutu yana da rai kamar Khadija kamar Zainab binti Khuzaima ya rasa ƴaƴansa banda Fatima radiyallahu ta'ala anha duka sauransu a lokacin rayuwarsa ya rasa wasu daga cikin baffanninsa ƴaƴan baffanninsa amma ba mu taba ganin ruwaya guda ɗaya sahihiya da take ce mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayi wata dabba ya ce tawana ce da ya rasu sai dai a dabbar da ya yi wa kansa shiri zai yi layya da ita.